sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niniya Sarauniya da Dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa da halamu wasu ƴan bandiga daga Zamfara na sulalowa Kaduna da takura al'ummar Udawa da birnin Gwari
idan an fitattace su daga Zamfaran nan babu inda suke tasowa su zo su yada zango bayan illa Kaduna State da Niger State
manoma albasa a jamhuriyar Niger na wani taro a jihar Tawa don bullo da dabarun inganta tura hajar su ketare
wanda takin da muka sayi kunyoyi da irin albasa ina jin akwai su dimince do an hada gojen miliyan 27 takin da muka sayi
ita kuma hukumar yaki da cin hanci ta jami'an gwamnatin Najeriya ICTC ta umarci wasu ƴan kwangila uku a jihar Kano su gyara ingancin kwangilan gyaran primary
wani abin an je ma an yi ma ba san an gyara ba saboda haka sai a zo a gwama abubuwa
yau litinin muna tafa da shirin zauren matasa na biyo da Nasiru Adamu El-Hekaya ke gabatarwa za kuma mukammala da sharhin jaridun Najeriya to amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri Akwai abubuwa da dama da za su dauke hankali a wannan mako a taron Majalisar Dinkin Duniya fiye da jawaban da shugabannin kasa za su yi Wasu kasashe sun kaurace wa wani taro da aka shirye yi na cika shekaru 20 da taron Majalisar Dinkin Duniya akan wariyar launin fata a birnin Durban ta kasar Afirka ta Kudu saboda wasu kalaman kiyayen Yahudawa a taron shekarar 2021 kasashen sun hada da Amurka da Faransa da Isra'ila da Burtaniya da Canada da kuma Australia Akwai wasu manyan taruka na makamashi da yarjejeniya akan haramta gwajin makaman nukuliya da kuma wani taron kole akan aikin haɗin gwiwa wurin samarwa da sarrafawa da rabawa da kuma amfani da kayan abinci ana kuma samayin sakamakon taron ministocin harkokin kasashen waje daga kasashe biyar masu wakilci na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya wanda za a gudanar a ranar laraba Wani sabon bincike da cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta CDC ta buga ya nuna ɗaya daga cikin mutum uku da gwaji ya tabbatar da sun kamu da COVID-19 yana fidda alamu bayan watanni biyu. Binciken da aka gudanar a garin Long Beach a jihar California ta nan Amurka ya gano mutum na uku da gwaji ya tabbatar da sun kamu da cutar yana nuna akalla alama ɗaya na kamuwa da coronavirus a cikin makonni hudu ko sama da haka. Rahoton cibiyar yaki da cututtukan ya ce wannan lamarin ya fi tsamari ne tsakanin mata da bakar fata da waɗanda suka haura shekaru 40 da masu fama da wani rashin lafiya. Cibiyar ta CDC ta kwatanta da daɗin COVID-19 da wanda ya nuna alamomi bayan makonni hudu da aka gano cutar na jikin mai ita. Ministan sojojin kasar Faransa ya isa kasar Mali a jiya Lahadi domin matsawa gwamnatin sojin kasar da ta kawo karshen tattaunawa da Rasha akan shigo da mayakan sa kai na Rasha zuwa kasar kana ta cika alƙawarinta da maida kasar akan tafarkin demokradiyya a cikin watan Fabrairu. Majiyoyin diplomasiya da na tsaro sun faɗa wa Reuters cewa gwamnatin sojin Mali da ta shekara guda tana shirin ɗaukar mayakan ƙungiyar Rasha Wagner Group. Kana kasar Faransa ta fara daukan matakan dakatar da shigowa da su tana mai cewa wannan tsarin ba zai dace da kasancewar Faransa a kasar ba kungiyar rayin tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS da wasu kawayenta a yaki da 'yan ta'adda a yankin Sahel su ma sun nuna damuwa akan wannan matakin amma ita gwamnatin sojin Malin da ta kwace mulki a cikin watan Agustan shekarar 2020 ta yi nisa wurin daukar wannan matakin inda ta ce Faransa ta fara rage kaiminta na shekaru 10 a yaki da 'yan ta'adda masu alaka da Al-Qaeda da kuma IS labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A jiya Lahadi wani tumbudin wuta ya fashe a La Palma da ke tsibirin Canary na Spain lamarin da ya tada hayaki da toka a cikin iska daga gandun taron kasa na Cumbar Vieja da ke kudu da tsibirin Hukumomin sun fara kwashe masu rauni da dabbobin gona daga kauyukan yankin kafin fashewar aman wutan da misalin karfe 3:15 na rana, wato karfe 2:15 agogon GMT, inda ake kwasan mutanen kadan kadan daga Kabeza Divaka mai yawan mutane a cewar gwamnatin tsibirin. Bayan sa'o'i biyu aman wutar ya fara kwararo da wuta daga bisa tsauni, kana karaman hukumar ta bada umarnin tashi dole daga kauyukan ciki har da El Paso da Los Llano Arden. An jinke sojoji da za su taimaka, kana an buƙaci mazauna wurin su takaita amfani da wayar hannu. Jim kadan hukumar binciken manyan laifuka ta kasar Spain ta aike da sakon Twitter cewa za ta shiga cikin aikin ceton domin kwashe mutane tsakanin 5,000 zuwa 10,000 a yankin da tumbudin wutar ya afkawa. A ƙarshe, sakamakon farko sun nuna jam'iyyar United Party mai mulki mai goyon bayan Kremlin ta ɗauko hanyar samun nasara a zaben ƙaramar majalisar dokokin Rasha bayan ƙuri'ar kwanaki 3 da ke tattare da magudi da kuma zargin taɓa takardun zaɓe. Hukumar zaben ƙasar ta ce a cikin kashi 10% na ƙuri'un da aka kammala kadawa a jiya Lahadi, United Russia mai bada cikakken goyon baya ga shugaba Vladimir Putin tana da kashi 38.6% na ƙuri'un, kana jam'iyyar masu ra'ayin kwaminsanci tana biye da kashi 25.2%, sannan jam'iyyar masu kishin ƙasa ta LDP tana da kashi 9.6%. Zaben bai samu wakilcin masu adawa sosai ba, bayan da hukumomi suka ayyana kungiyoyi masu alaka da Alexei Navalny da aka taba daure shi a gidan yari kuma babban mai sukan lamirin Kremlin da masu aƙidar tsaurin ra'ayi. Rahotanni sun nuna akwai rashin bin ka'ida da aka gano wurin zaben, ciki har da zuba abubuwa a cikin akwatin zabe. Jam'iyyar United Russia wanda a halin yanzu take da kujeru 334 a cikin majalisar mai kujeru 450 tana neman ta ci gaba da rike gagarumin rinjaye da take da shi, lamarin da zai ba ta damar canza kundin tsarin mulkin kasar.
Yanzu za mu shiga babar rahotanni da halamu ɗan bindiga da ke kujewa matakan jami'an tsaro a Zamfara na sulalowa yankunan jihar Kaduna da ci gaba da aikata miyagun laifuffuka. Mazauna yankin birnin Gwari da Udawa na kokawa kan shigowar ɗan bindigar yankin nasu. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawan Ikara.
Dama dai yankunan birnin Gwari, Udawa, Giwa, Cikun da Igabi na fama da hararin ɗan bindiga ko a baya. Malam Haruna Abdullahi Udawa ɗaya ne daga cikin al'umar da ke waɗannan yankuna.
A tsakani da Allah, wannan aiki da ake yi a Zamfara gaskiyar magana duk da dai ba can muke ba muna jin daɗin aikin nan, sai dai matsala ƙwara ɗaya ce tak. Idan an fitattake su daga Zamfaran nan, babu inda suke tasowa su zo su yada zango bayan illa Kaduna State da Niger State, saboda a maganar da ake a yanzu ɗin nan wajen kusan mutum 80 aka magana sun haye ta nan gabashin unguwan Yau sun shiga kuma Niger ne. Sakamakon hakan yanzu idan za mu je sayayya garin Kaduna dole sai esco sun rake mu, haka in zamu dawo. Jama'a sun riga sun kwashi kudin sun sa a gonakin su, to amma kuma yanzu babu daman ka tashi ka je gurin, dole sai ka ebi an banga ka tafi esco. Idan baka tafi esco din nan ba fa, to da ka je ka fara aikin nan za a kama ka. Kuma in sun kama ka ba maganan 100 ko 150, a'a sai a ce sai ka kawo miliyan 10. Alhalin miliyan 10 nan ba duka bane suka taba ganin ta ma. To shi yasa muke so dan Allah dan Annabi wanda wannan alhaki yana ta wuyan su, dan Allah su taimake mu. Idan ba haka ba, to abinda mun maka noma gaskiya hidima hakura da shi.
Tun farkon daukan matakan tsarkake matsalolin tsaro a jihohin Zamfara, Katsina da Kaduna dai wasu masana tsaro suka ce dole ne a dauki matakai na bai daya idan ana son nasara. Saboda haka nema masani akan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso yace shi bai yi mamakin wannan kwararowar ƴan bindiga ba.
Dama mun ja hankalin hukumomi akan cewa rashin yin daukan mataki na bai daya da jihohin ba su gino akan shi ba zai iya haifar da irin waɗannan matsaloli, kuma yana cikin abin da yasa su masu kai har-haren suka koma ko da a jihohin Zamfara din da Katsina suna yin kan mai uwa da wabi.
Ganin yadda kaka ke kara karatuwa da kuma kukan da al'umar birnin Gwari da Udawa ke yi na cewa da wuya suke cire amfanin da suka shuka a gona, yasa Dr. Yahuza Ahmad Getso ba da shawara a matsayin mafita.
Gwamnatin jihar Kaduna kamar yadda shi kwamishinan ya tashi tsaye da kuma sauran hukumomin tsaro, to shi ta kara tashi tsaye kwarai da gaske wajen daukan matakai masu kama da juna irin waɗanda aka dauka a waɗancan jihohi na Zamfara da Katsina. Amma matsalar Zamfara na yin nata shirin Katsina na hanyar nata shirin to fa ba za a kai da gaci ba za a ci gaba da samun waɗannan matsaloli kuma za su gaba da fansama da wasuwa da kuma zama wata madaukiya wacce za ta ci gaba da cutar da al'umma
Isa Loli Kara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
A jamhuriyar Niger, manoman albasa da kan yi fataucinta zuwa ƙetare na gudanar da gagarumin taro a garin Tsarnawa na jihar Tawa. Taron na da zumman bullo da sabbin dabarun cin gajiyar sana'ar yanda ya dace ga manoman. Daga birnin Kwanni ga rahoton wakilin mu Haruna Mamman Bako.
Daruruwan manoma albasa ne na karkarar Tsarnawa a ƙarƙashin kungiyar su mai suna Inua Aminci da ke noma da ka albasa a ƙasashen yammacin nahiyar Afirka da suka hada da Najeriya, Ghana, Benin. Abrikos Togo Burkina Faso da Senegal da ma kasashen Turai suka hadu a cibiyar su ta kwantuwar na lodin albasa na Tsarnawa zuwa kasashen waje domin tattaunawa game da yanda za su inganta noma da safar albasa zuwa kasashen duniya Musa Nuhu shine shugaban kungiyar Inua Aminci ta manoma albasa
kungiya ya kamata lokaci zuwa lokaci tana kiran mamburkinta su tattauna bisa ga yadda su ayyukan da an kai da kuma ayyukan kan daga jiran su da kuma abubuwan da ga shiga da abin daga hita duka a kwatanta mu mambar shi na mun ka kwatanta mu mambobin mu ko mun ka ba su hakuri bisa da kwanan ba mun dade ba mu kire su ba shigowar mu kwantuwar kinan mun iske baki mai yawa to kina ana biya ka bashi baka da wani lokacin nan da nan ka azu yanzu Allah ya taimake mu bashi dai wannan mun ka biya miliyan 46 tunda zakkuwa ta Union kiga mun iske jika 400
wace shekara ke
to 2000 2015 mun iske jika 400 a yanzu haka suna nan biyayya ban dauke su ba da tarin bashi na wajen miliyan 46 mun ka ji banda takin da mun ka sayi makonyoyi da irin albasa ina jin akwai su jimince do an hada su wajen miliyan 27 takin da mun ka sayi wasu an ba kungiyoyi bashi wasu kuma ba su na an kai
a wurin taron maza da mata manoma albasa sun share ini guda a taron na majalisin su da ake kira a faransanci Assemblée générale kuma na tuntubi waɗansu daga cikin manoman domin jin ko sun gamsu game da ababen da aka zanta akan su a wurin wannan taron.
Ilyasu Garba mun ga su ƙarai mun gamsu da su saboda an yi kiran muna mun ka taho wurin taron. Ni ƙara jin hankali wanda ni kawai mutane waɗanda aka biya bashi su ne ya su biya shi. Kungiya in ba abin bashi kungiya ba ta ci gaba.
Ni sunana Amina Tahir sosai mun gamsu da taro da abin da an kake cikin taro saboda dai taron ga na kungiya manoma kowa ya san da shi yau muna mutum 600,500 abinda muke akwai mata akwai maza kenan duk abinda an kai cikin Inua kinga mun sani yau taron ga abinda ya kuzo kowa an fassara musu abinda Inua yayi tun da wanga president kan da hau ya iske akwai ramu mai hawashi komai ya walwala komai yayi magani a yau zaman da muke a saye taci a ba manoma a saye iri a ba manoma albasa a ba mata a ba maza 100% in mun kai noma albasa mu kawo kudi mu mai suwa
shi dai noma da tsallakar da albasa zuwa kasashen waje yana shigowa manoma da ma hukumomi na da'irori da na kasar jamhuriyar Niger limbin kudade da su kai biliyoyin sefa a kowace shekara Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa amriyar Amurka daga Tsarnawa a jamhuriyar Niger
Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Hukumar yaki da cin hanci tsakanin jami'an gwamnati ICPC ta buƙaci wasu 'yan kwangila uku a Kano da ke aikin gyara azuzuwan makarantu su koma don gyara ayyukan da suka gudanar marasa inganci. Wannan na nuna hukumar za ta ɗau mataki kan 'yan kwangilan matuƙar suka yi baras da buƙatar. Baraka Bashir ta aiko mana da wannan rahoto.
Hukumar ta ziyarci wasu ƙananan hukumomi a Kano da suka haɗar da na Madubi da garin Malam da Warawa da Tarauni da sauransu. Ko kwanakin baya ma a wasu jihohin ƙasar nan hakan ce ta faru inda mafi yawan waɗanda ake baiwa waɗannan kwangiloli ke gudanar da aiki marasa inganci. Ko a kwana-kwana bayan nan ne a kafar sadarwa wani faifan bidiyo ya karaɗe social media na wani kwalbati da aka yi shi ba da inganci ba. Akan haka ne muka zanta da mai magana da yawo Malam Ibrahim Shekaru wanda cikin garuruwan da hukumar ICPC ta ziyarta har da inda yake wakilta. Mai magana da yawun nasa Malam Sule ya usule ya ce baya daga cikin aikin Malam Ibrahim Shekaru.
Wannan aiki ma da muka ji sun yi magana akai aiki ne na baya aikin wannan shekara kai yanzu ba ma fara magana baya da shi. Saboda haka aikin wasu shekaru sai ka ji su ake yi yanzu. Mu wannan aikin ma ba mu san su ba. A tsarin aiki ba shi ba dan majalisa ke ba da shi ba ma'aikatu in bi ana tsara
lokacin da aka bada aikin kenan lokacin ba shi ke kai ba
eto ni ba ni da ainihin tabbacin wannan wayanda ake magana kwaya uku na wanne shekara ne amma abin tabbas a ciki shine baya daga cikin irin ayyukan da muka yi na ƴan kwanakin
mun kuma tuntubi shugaban kungiyar injiniyoyi ta ƙasa wato NICE reshen jihar Kano inda Professor Hashim Alhassan ya ce mafi yawan lokuta suna baiwa masu kwangiloli da gwamnati shawara akasin da ake samu ba daga gare su yake ba
injiniyoyin Najeriya da na Kano ba korafai akai
wanda ake yi ake samu korafai kana nufin ba naku bai ba injiniyoyi bane suke sa ido akan wadannan
injiniyoyi suna sa ido amma kamar yadda na faɗa gaba da gabanta kai kai naka ka ce ga abin da za a yi wani abin an je ma an yi ma ba san an gyara ba sai sai a zo a gwama abubuwa idan an gwama abubuwa ka je kana nutsar da dankon gida me zai yi ya ce maka shi abu idan yayi fadi in yayi yawa kai kana cewa ai kaza wani kuma yana bada wata shawarar daban to tanan ake samun matsaloli
mun sake jin ta bakin wani injiniya mai zaman kansa Mustafa Lawan wanda shi ma yace a wajen rage kudaden aiki ne yan kwangila ke yin ayyuka marasa inganci
idan an ji gurin da yana needing a drainage za a advising gwamnati ko kuma wanda aiki suke hannunsa a ce wannan ya kamata a drainage saboda idan ba ba life span din hanya idan an yi ta shekara 20 za ta iya kai biyar ta lalace to amma idan aka yi wannan drainage zai kai time in da ake so life span din ya kai cewa za su accepting sai a review shi na ke cewa sai a control review a gyara sai kuma a zo a yi wannan drainage din domin gurin ya zama safe ya last
dukkanin injoyi da muka zanta da su sun ce matsalar da ake samu na rashin kyawun aiki ya danganta ne da abin da mai kwangila ke bukata ba laifin injiniyoyi bane Baraka Bashir murya Amurka da Kano a Nigeria.
Tokar da Asha'afa a muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ga shirin mu na gaba.
Zauren matasa. Ba sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke cikin abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubale da ya hada da yaki da jahilci, cin miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu tattauna ne da matasan kan kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni da ke zama mizanin tausayawa juna, ɗabi'u na gari, gaskiya da riƙon amana. Matasan da suka hada da Yaku Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Sambuja da Adamawa, Hawwa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunus Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. Da me za ka ce kan wannan darasi
tsakanin da Allah abun da matsalan da muke samu a nan kasan yanzu ko kuma Afirka ma gabaki da ba wa iya Najeriya ba yadda muke bari al'adu na iyaye da kakannin muke runguma na Turawa yamma wannan karan kanshi yana kawo naƙasu wajen tausayi da jin kai da kuma sada zumunci gaskiya wannan ana dan samu wannan matsalolin ga baki daya
amma da duk san dai dabi'un tura su ma suna yin adalci akwai wanda yace da yaje tura ya ga an yi adalci da ya dace menene ya bambanta rayuwar turai da ta nan inda tunda abin da ake bukata shine adalci tsakanin jama'a
eh to so turai suna da nasu al'ada muna mu anan Afirka muna da namu al'ada duk al'adun mu gabaki daya suna gudana ne akan adalci turan suna kuma suna da nasu adalci mu muna da namu adalci da anan kasan especially nan arewacin kasar nan in ka ji dan arewa yace maka wallahi to wallahi duk inda ka jin ya ga maka kaza nan to gaskiya ne ya ga maka ba magana cin amana ba munafunci ba komai wannan an riga an samu da adalci da kyautatawa a nan kasan gabaki da yadda su tura mu ai adalci din karankanta mun kar manta fa a cikin addinan nan guda biyu da muke practicing a kasan nan gabaki ɗaya suna magana ne akan adalci haka na adalci din karankanta haka su din karankansu haka adalci din kuma suna kokusura bibiya na cikin wasu littattafan su na addinan su da suke bi to anan ma su ma suna dauka wannan suke wannan adalci din su ma haka mu din makarantar mu nan Afirka to bai kamata mu yarda al'adun mu ba mu dauki al'adun wasu mu zo mu shaguda shi da namu al'adun gabaki da sai mu rasa ina mun kasa kai
kai malam Jibrin ai ka kamu hanya amma kuma sai naga kamar inda ka so ka kauce hanya shine kawai mu dai na tabbatar kamar mu nan kasashen Afirka inda muke ba kasashen Turawa ba musamman kamar kasa ta Najeriya da zan yi magana akan ta mu muna da wani al'ada wanda na tabbata dan Najeriya bai da al'ada ta ruwa amma na tabbatar al'adun Turawa ban ce ba su da adalci ba adalci suna da shi amma suna da ruwa
amma yawo ai ya fara da magana cewa in ka ji da mutum anan Najeriya kwarewa yace wallahi to iya gaskiyar kenan
eh iya gaskiyar amma da ya dauko maganar mun kauce al'adun mun debo na Turawan lalle maganar sa haka yake amma kuma ni inda na yaddada maganar sa cewar mun debo al'adun Turawa sakamakon duba ga yadda yanzu rowa tai ka tutu a cikin kasa ta Najeriya a da a baya bana mantawa zaka ga in ka je ka kai har gobe a wasu sassan akwai su amma kusan zan iya cewa al'adun Turawa da muka debo ma'ana yawan fita karatu da muke kasashen Turawa mu je mu yi karatu a kasashen su shi yasa muka debo al'adun su wadanda al'adun nan da muka debo kuma a cikin su akwai al'ada na farko da muka kwaso wanda yanzu ya kakabe ya karade cikin kasa ta Najeriya shine rowa dan a baya bana mantawa ko kuma in na tafi karkara zaka ga wannan makwabci na ya fito da abinci a katan tire ya fito da shi ni na fito da nawa zamu hadu ne mu taru mu zauna mu ci wannan abincin yanzu mun dauko al'ada ta Malam Bature wanda zaka ga ya fito da wata air plate ko kuma ya fito da takeaway a hannunsa ka zo ka dan sa cokali kawai ka zauna kai kade zaka rika cin wannan abincin ka ba wa dan uwanka baya to kaga wannan al'ada ce ta Turawa wanda kakanninmu da iyayenmu basu yaddar mana da wannan ba dan a gidanmu wani katan kallabi ake ajiye mana
ba mamaki ba kai la'akari da zanan tattalin arziki ne ya samu tangarda bai
eh tattalin arziki kuma yafi tattalin arzikin da muke da shi a baya wanda a baya ma ba mu san noma da taki ba amma a yanzu zamu dukufa mu yi noma zaka ga amfanin gonan kai bana mantawa a cikin gidanmu in aka zo zamu samu wani katon kasa cikin kasa zamu haka a filiste shi a zuba amfanin gona a ciki ran nan aka ce ana aka bude bakin wannan abun za a cire to duk wanda ya sallama rumbu duk wanda ya sallama cikin gidan nan sai an bi shi da wannan amfanin ba sai
mutum ba wata kila kalmar ce ta ko uce masa amma wari Musa idan muka duba ai aka ce sai ciki ya koshi ne sannan za a fara tina na waje zaka ce wata kila a gidan ma da za ka fito da abinci masu gidan ma ba su koshi ba tukuna balantana su fito su taimakawa na waje
eh gaskiya ne amma duka da dan uwana ga da yau da suka yi magana duka suna magana Turawa ne suka kawo mana irin waɗannan abubuwa to amma ni sai in yi tunani a da kafin Turawa ma su shigo asar mu Najeriya ko kuma yankin mu na Hausa Fulani za a ga mu Hausawa muna da sun same mu da al'adar mu da addinin mu za a ga cewa kuma al'adar mu Malam Bahaushe wata aba ce wanda take da kyau addinin mu za a ga same mu cewa muna cikin addinin mu sun same mu to amma kuma abinda za ka yi duba a kai shine ta yaya aka yi waɗannan abubuwan suka shigo mu za a ga cewa da fina-finan da muke kallo na India na American film da sauransu to za a ga cewa duka muna ganin irin abubuwan da suke yi za a ga cewa ba mu cika daukar irin waɗannan abubuwan ko kuma muna mu'amala da su ba to ni abinda nake tunani nake hangi za a ga cewa tunda kasar mu ta Hausa ta kama shirye fina-finai na Hausa sai suka dinga debo waɗannan abubuwan na Turawa shiga irin tasu motoci irin nasu duk da kusan wayewa ce za a ce ta same mu zuwa yanzu ci gaba ne ya same mu to amma
yau idan ba a gwarin ba a shiga motoci irin nasu ba dawaki da dakuna zana akuya da
to ai za ga cewa mu ma ina yi bayani kan cewa wani ci gaba ne ya zo mu irin wannan lokacin to amma abubuwa za kai suke na batanci da za ka ga sun gurbata al'adarmu da ɗabi'armu za ka ga cewa da idan kaga yaron malam Bahaushe za ka ga cewa irin shigar da yake yanzu na tunanin mu da Hausawa ne to amma ka duba mu ka gani mana
a akwai kanan Borno a ciki
to kaga daga irin shigar mu ma za ka ga ya fara tacen abubuwa sun canza da irin kalaman da ake saki
amma kuma
da irin
Jibrin Bari ga shan suna ga yana da abin da
yi a gaskiya ne ina ganin ta bakin shi Buhari maganar da yake akan fina-finan nan da ake kallo wato suna fakewa ne da al'adun Hausa da sauran al'adunmu na asali da muke da su suke yin fina-finan amma idan ka dubi fina-finan sai ka ga zahirin fina-finan ba wai al'adun namu asali aka dauko ba an dauko wani abu ne daban wanda yara yanzu za ka gani yaro ne ya taso hakan nan a gidansu dan karramin yaro ne amma ya sani wai dai ka saya mai ice cream shi wanda da baban shi ma zai dawo musu da yalon bello ne gida su karba su ci amma na yanzu in ka kawo mai ba zai ci shi bai ma san ma wannan abun ba
a gaishe ku matasa sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali kai da shira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
to baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya
jaridin ne da jaridar da bangar da cewa a jiya Lahadi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tashi zuwa birnin New York domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya ta 76 wata sanarwa da kakakin shugaban kasa Femi Adesina ya fitar in ji jaridar da bangar shugaban kasa Muhammadu Buhari zai gabatar da jawabinsa ne ga babban zaurin na majalisar ɗinkin duniya a ran Juma'a 24 ga wannan wata sai kuma jaridar The Punch tana cewa har yanzu dai wasu ƴaƴan jam'iyyar APC a Najeriya na ci gaba da bayyana takaicinsu ga yadda fadar shugaban kasa ta karbi tsohon ministan sufuri jiragen sama Femi Fani Kayode wanda ya koma jam'iyyar ta APC daga jam'iyyar PDP kuma ya gana da shugaban kasa Muhammadu Buhari jaridar The Punch da ta ruwaito tsohon kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Lagos kuma mai ba da shawara na musamman yanzu haka a jihar ta Lagos Joy Boke na cewa duk da gwagwarmayar da suka yi na yaki da ƴaƴan jam'iyyar PDP musamman Fani Kayode kawo yanzu shugaban kasa ko kuma wani jami'in gwamnati bai taɓa kiran su ya ce musu an gode ba ballantana ma a gaice su zuwa fadar shugaban kasa domin ganawa da shi amma sai gashi shugaban kasa yana ganawa da wanda kowa ya san makiyansa ne na jam'iyyar Fani Kayode fadar shugaban kasa dan kawai ya dawo jam'iyyar ta APC a ranar tsaka Joy Boke wanda dan kabilar Igbo ne amma yake goyon bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce a saninsa akwai ƴaƴan jam'iyyar APC da za su yi wa jam'iyyar APC aikin da ya wuce wanda Fani Kayode zai mata shi ma wani mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin siyasa sanata Baba Femi Ojudu ya bayyana canza shekaran da Fani Kayode ya yi zuwa jam'iyyar APC ya cewa shi ne rana mafi bakin ciki a gare shi daya daga cikin manyan labaran jaridar Dizde na cewa wani tsohon mataimakin babban gwamnan bankin Najeriya Dr. Kingsley Mogolo ya ce matakin da babban bankin ta dauka na ayyana mamallakin shafin sadarwar nan na hada-hadar kudade na kasashen waje aboki FX Mr. Oniwende Adedotun ya dace domin kuwa matakan da Mr. Oniwende Adedotun ke dauka tamkar zagon kasa ne ga tattalin arzikin kasa wanda kuma yi karo da dokokin kasa na zagon kasa ga tattalin arziki amma ko mai karewa ne dai gwamnan babban bankin Najeriya Mr. Gordon Emefiele ya zargi aboki FX wani kamfani da ke hada-hadar kudaden kasashen waje cewa shi ke da alhaki wajen yin zagon kasa ga darajar naira akan sauran kudade na kasashen waje yanzu haka dai jami'an tsaro na neman Mr. Oniwede Adedotun ba wani jibrin murya Amurka daga Najeriya
da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger. Abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. To kafin nan ni Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa mu kasance lafiya. Bi salam.